daga dukkan alamu karancin man fetur da hauhawar farashin man da ake fuskanta a fadin kasar zai sauki nan da ƴan kwanaki bayan wata yarjejeniya da kungiyar dillalan man fetur ta kasa wato Ipman ta cimma da kamfanin man fetur na kasa mataimakin shugaban kungiyar Ipman Abubakar Megandi ɗakin gari shine ya tabbatarwa muryar Amurka da haka a wata hira ta musamman da aka yi da shi
ko shakka babu mun zauna da hukumar NNPC kuma sun yi alkawarin cewa za su bamu mai direct ba tare da mun je mun siyo ga wasu ƴan kasuwa ba ko da shike dai ko da yaushe hake suke ga muna zamu zo mu zauna da su ai alkawari idan muka tashi kuma sai kaga basu cika wannan alkawari ba to ko shakka babu idan suka bamu shi direct tunda mu ne ainihin ke da dukkan kashi 80 na ainihin wuraren da ake sayar da mai to talakawa za su samu sauki domin zamu ziye su bamu shi akan farashi da gwamnatacce a bamu mu ko mu zo mu sayar da shi akan farashin da gwamnatacce a saida idan suka yi haka ko shakka babu sun taimaka ma gwamnatin Muhammadu Buhari
shin wannan mataki yana da nasaba da kwamitin mutum 14 da shugaba Muhammadu Buhari yake jagoranta ne tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa Comrade Isa Tijjani yayi tsokaci
me ba a sani ba akwai wani abu sabo ne wanda ba a sani ba a baya lokacin da man yake daidaita ya aka yi daidaita yanzu ne da aka shiga wahala za a ce a kafa wani komiti ba san hanyar da za a warware abun ba kawai dai ina ganin alaraka take gona amma dai gaskiya ne abun ya bani mamaki ma a ce a wannan lokacin wai karkashin shugabancin Muhammadu Buhari shugaban kasar tarayyar Najeriya me komiti za ta yi gaskiya ni ban san yaba da wannan ba
amma ga shugaban kungiyar fafutukan kwatowa talaka yanci Abubakar Abdulsalam ya ce ko a wannan kokari da kamfanin NNPC yayi dole ne shugaban kasa ya sa ido tunda za a ba kungiyar man fetur kai tsaye
da aka kawo trailer mai yanzu gidan mai guda uku za a sauke rabin trailer ne ko kuma a sauke trailer daya trailer biyu a dabatin din shi a je a saka su ta kan jiragen kole-kole a durruka a fitar da shi Kamaru a fitar da shi Kotono wa'ensu kuma a sayar ma ƴan kasuwan black market waɗanda ƴan kasuwan black market nan muna ganin su da jami'an tsaro ƴan sanda civil defense a gidajen mai ana ba su kuɗi wanda zai je ajiye motarsa a gidan mai ya kwana yana layi wani da yazo akwai layi na musamman wanda jami'an tsaro ne suka shirya shi a ba su 1,000 sai a wuce da mota a je ai sai mai fita wanda ya kwana da motar shi yana nan yana kallon su bai samu mai ba to saboda haka abin yanzu nake kira daga shugaban kasa mazaki da zai dauka ba wani abu ne illa ya dauki gagarumin mataki akan shugabannin jami'an tsaron nan ya doki gagarumin mataki akan waɗannan mutane da suke ainihin masa zagon kasa gwamnati mu ko muna nan muna sa idan game da abubuwan da ke faruwa a duk abun da ya faru zamu iya kai masa sako ta hanyar kafafen yaɗa labari kamar irin ku
abin jira a gani shine yadda wannan yarjejeniya tsakanin kamfanin NNPC da kungiyar dillalan man fetur zai dore har zuwa watan Yuni da gwamnati ta ce za ta cire hannunta a tallafin man fetur a kasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria